بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيء بدأ كرتمنا حديثا من ذا الله صلى الله عليه وسلم عند أكف سند الأربعين النووية أيو ونمونينا بوما لوتن رجب هجر المنزو صلى الله عليه وسلم ببودا تدريه بودا تلاتين دا وان دا 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 أشرين دا أكو لوتن جون المبيو دا بوما ذا متاشي أكان حديثنا بوما شاء أكو نا حديثنا بوما شاء أكو وهذا حديث أنس ابن مالك نا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال في أحياب الشرق رحمه الله عن أبي حمزة على سيد مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما
يحب
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري
ومسلم. نعم wannan hadisi yana cikin manyan hadisai wajen halayen musulunci da dabi'un da ya wajaba mumini ya zama akai. An karbo shi kuma daga Anas dan Malik wanda alkunyarsa shine Abu Hamza. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sa masa wannan alkunya wato Abu Hamza radiyallahu anhu. Wannan bawan Allah shine Anas ibn Malik ibn Nadr al-Ansari al-Khazraji an-Najjari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunansa kamar yadda muka ji mutumin Madina ne daga kabilan Khazraj bani Najjar a mutanen Madina yana cikin ansar waɗanda suka karbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira daga Makka zuwa Madina. Kuma shine hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yaransa da yake masa hidima da yake kula da rayuwarsa wajen abin da dan adam yake bukata na yau da kullum, rike masa buta, rike masa sanda da irin waɗannan hidimomi da wato mutum yakan buƙace su a rayuwarsa, musamman rayuwa irin ta shugaban al'umma. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayuwa mafi kyan rayuwa da wannan bawan Allah, har yana alfahari da ita, yana cewa ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara goma yana masa hidima, amma bai taɓa zaginsa ba, bai taɓa cin mutuncinsa ba, bai taɓa masa ko da tsawa ba. Wanda yake nuna mana cikakkiyar da kuma kamalar halaye na zamantakewa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina, Anas ibn Malik yana saurayi, wasu suna cewa yana shekara goma, wasu suka ce yana shekara tara, wasu suka ce yana shekara takwas. Hakanan lokacin da ya ɗauka yana hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sun saba, amma mafi shahara dai shine shekara goma. Ya yi shekara goma yana hidima ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Yana cikin mutanen da Allah madaukaki ya hore ma yawan ƴaƴa, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a da yawan ƴaƴa da kuma tsawon rayuwa. An ce ya haifi ƴaƴa 82 nasa na kansa, 80 duka maza, guda biyu kuma mata, da Hafsa da Ummu Amri. Lokacin da ya rasu yana da shekara 93, wasu suka ce 103, amma dai mafi rinjaye shine 103 din. Yawwa, shi yasa zamu ga idan muna karanta hadisai yana cikin waɗanda ake rubutu hadisai da yawa a wurinsa, saboda tsayuwar rayuwar da wato yayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine kuma sahabi na ƙarshe da ya mutu a garin Basra. yawa malamai suna da sabani wajen wanne sahabi ne na karshe da ya mutu amma wasu sukan ce a gari kaza dai sahabi na karshe da aka rasa daga nan sai tabi'ai shine wani to a garin Basra shine wato shi Anas ibn Malik lokacin da ya rasu kuma ba wanda ya rage wato daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam don haka abubuwa da zamu ji daga Anas yana ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam da ku ji kamar sun yi kama da abubuwan da na rayuwar yau da kullum da kuma na cikin gida da kuma koyon dabi'u da halaye wannan suna da yawa da kuma dai komai da komai zamu iya ji dan haka ba mamaki in mun ji wani abu wanda yake wani ma daga cikin gida ne ake iya sanin sa radiyallahu anhu wa arbahu yana cewa an annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam qala ya ce لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه دينكو بايا zama mai cikakken imani har sai ya soma dan uwansa abinda shi din yake so ma kansa wannan iya hadisin kenan ya zo a wasu riwayoyin kamar yadda al-Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi din anasa yana cewa ne la yablughu ahadukum aw la yablughu abdun haqiqatal imani hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi wanda duk ma'anar da yace amma dai akwai bambanci wajen lafazi wannan magana da yace la yu'minu ahadukum malamai suna cewa duk abinda aka biyo shi ko aka biyo bayansa da wannan maganar ma'ana aka faɗi wannan maganar la yu'minu ahadukum sai aka kawo wani aiki a baya to wannan maganar tana nuni cewa wannan abun ma'amurun bihi abu ne da aka yi umarni da shi mun gane abun ma'ana cewa aka yi ɗayan ku ba zai zama mai imani ba har sai yayi kaza da kaza to wannan uslubin duk inda ka same shi a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuni kan cewa wannan abin da aka faɗa bayan kalmar la yu'minu ahadukum din abu ne da shari'a ta yi umarni da shi umarnin nan imma amra ijabin wa imma amra istihbabin ko dai zama umarni ne na wajibi ko kuma umarni na mustahabbi amma wasu malaman musamman Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana da littafi mai suna Kitabul Iman mujalladi ɗaya ne Sheikhul Albani ya yi masa tahqiqi da tafrijin hadisai kuma a cikin fatawan Ibn Taymiyyah ga wanda ya san littafin Ibn Taymiyyah a cikin juz'i na 7 mujalladi na 7 to akwai wannan littafi din Kitabul Iman to a ciki yana cewa duk inda aka faɗi lafazin la yu'minu ahadukum na farko akwai abubuwa guda biyu da za a fahimta na farko shine wannan maganar cewa abin da ya biyo baya na abin da aka faɗa cewa idan mutum bai ba shi da imani to abin da a shari'a ta yi umarni da shi ne amma shi cewa yayi wannan umarni na wajibi ne yawa duk abin da aka ce la yu'minu ahadukum hatta kaza da kaza to ya nuna wannan kaza da kazan da aka faɗa bayan la yu'minu ahadukum to umarni ne na wajibi ba na istihbabi sannan yake cewa waɗannan al'amura na abin da ake umarni da su sun kasu kashi-kashi ko dai ya zama wani al'amari ne na addini ma'ana wannan abin da aka ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi menene ma yuhibbu li nafsihi din ko kuma kafin in zo kan wannan wancan maganar da aka ce la yu'minu ahadukum kore imanin da aka yi wani irin kore imani ne ana nufin mutum ba shi da imani ya zama kafiri ya zama cewa idan baka so ma dan uwanka wani abu ba shikenan ka zama ba musulmi ba yawwa dukkan malamai ba wanda ya faɗi wannan magana ba wanda ya ce kafiri ne ake nufi sun ce abinda ake nufi shine la yu'minu ahadukum bi ma'ana la yakunu kamilal imanil wajib mutum ba zai samu cikakken imani wajibi ba, domin imani mataki mataki ne. Mun karanta a darasin usulul thalatha ko cewa imani bid'un wa thalathuna shu'ba. In aka ce bid'u ana nufin duk abin da lissafin da daga 3 zuwa 9 bai kai 10 ba, shi ake ce ma bid'u. Kamar ka ce 70 wani abu, 70 wani abu amma daga 3 ko 4 ko 5 ko 6 ko 7 ko 8 ko 9, yau ba ɗaya bane, ba biyu ba, ba kuma 10 ba, amma lissafin dai da yake daga 3 zuwa 9 shi ake ce ma bid'u. Na fata mun gane, kamata a ce jiya muka faɗi wannan. To in mun kula za mu ga cewa ashe imani ba jumla ɗaya ba ce, ba wani abu ne guda ɗaya ba, ya tara abubuwa da yawa. Don haka akwai kamala a cikinsa, akwai kamala kuma ta wajibi, akwai kamala ta mustahabi, akwai kuma wato naqs. Shi yasa idan mutum ya aikata wani aiki za ka ji an ce wannan naqasa imanuhu, imaninsa ya ragu. Akwai magana babba da malamai suke yi a babin da nake gaya mana da ake ce ma babin al-asma wal ahkam. Akwai maganar hal al-imanu yazidu wa yanqus, shin imani yana karuwa yana raguwa ko ko baya karuwa baya raguwa, shi ma magana ce mai fadi da malamai suke yi. Maganar ahlus sunna don wannan in ka ji an ce malamai sun saba, ana nufin a cikin ahlus sunna. Amma wannan matsala ce da aka samu tsabani tsakanin malaman ahlus sunna a gefe guda da kuma wato malaman wato firqoqin bid'a da suka saba makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar khawarijawa da mu'tazila da asha'ira da makamantan su. Wannan mujalli shi gefen sa daban. Don haka wannan hadisin abinda ake nufi, ba a nufin cewa idan mutum ya soma dan uwansa mummunan abu ya zama kafiri, ba a nufin haka. Ana nufin akwai tawaya a imaninsa, bai aikata abin da yake wajibi ba ne a kansa, don haka ya sami tasgade a imaninsa. Na fata mun gane. Wanda ko yake aikata abin da aka yi umarni da shi a cikin wannan, ya zama yana cikin waɗanda suka aikata wani abu daga cikin abin da ke cikawa mutum imaninsa. Da fatan an riƙe an gane. Don wannan abin yana da muhimmanci mu riƙe shi, kasancewar da irin wannan da kuma lafazin laisa minna. Ko za mu ji a hadisi laisa minna man fa'ala kaza, baya cikin mu wanda ya aikata kaza. Wannan duk malamai sun yi ijma'i, abinda ake abinda ba a nufin cewa in an ce laisa minna ana nufin ya fita daga musulunci ya zama kafiri. Yawwa, ana nufin waɗanda imaninsu bai cika ba, suna da tawaya da rauni a imaninsu. Fahimtar wannan yana da muhimmanci. Yace hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mutum ba zai zama mai cikakken imani ba har sai ya zama yana so ma dan uwansa abin da shi yake so ma kansa. Nan malamai maganar da suka yi ita ce waɗannan abubuwa da za ka so ma dan uwanka har ka zama mai cikakken imani, suka ce sun kasu kashi biyu. Akwai al'amura na addini, akwai kuma al'amura na duniya. Al'amuran addini da suka kunshi jami'ul a'mal as-salihah, dukkan ayyukan kirki, sawa'un ababun aqida da kuma babun aiki da gabuba da kuma babun maganganu, to wajibi ne, sharadi ne, tilas ne akan mumini ya so madan uwansa waɗannan abubuwan alheri din na addini. Mun gane ma'ana abin da yake tilas, wajibi, idan baka yi shi ba za ka samu laifi, shine waɗannan abubuwa na addini tilas ne ka so madan uwanka. Za a fahimci wannan da misali. Wajibi ne a kanka ka so ma dan uwanka wanda bai shiryu zuwa ga hanyar da ka shiryu zuwa gare ta ba, ka so masa wannan hanyar ya shirye zuwa gare ta. Mun gane ma'ana kenan. Haramun ne, haramcin da za a baka zunubi kai fatan wani ya ci gaba akan bata. Kaga mutum misali ka shiryu zuwa ga hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ya kamata ya zama fatanka da abin da kake so, da kake kauna, da kake roƙon Allah madaukaki akai, shine duk dan adam da ka sani ya zama shi ma ya shiga zuwa ga wannan hanya. Ba abu ne da zaka koma gefe kana albahari, ai kai kadai ne kake kan wannan hanya, kuma duk wanda baya kan wannan hanyar kana fatan ya ci gaba haka dan kai kamayyaza ka fita daban, ashe ai shi kadai ne mai bin wannan hanya. Wannan haramun ne. Ina fata mun gane wannan. In an ce haramcin da za a zubuta maka zunubi, wannan duk malamai sun fahimto shi daga wannan hadisi din shi yasa nafiyin imanin anan wannan al-kamalul wajib wanda shi ya sanya wannan abun wajibi wajibi ne kai fatan dan uwanka ya zama yana kan aqida mai kyau wajibi ne kai fatan dan uwanka yana sallah in ka ganshi baya sallah kar kai farin ciki yawa sai ka bi hanyoyin da zaka bi ka shiryar da shi ka nuna masa ga yadda zaka yi ka komo ka zama musulmi kifki yawa sannan wajibi ne har yanzu ka ilmantar da mutum in kaga baya kan hanyar fadin kalma mai kyau shi ma ka shiryar da shi ya rika fadin kalma mai kyau kun ga da itikadi kenan da magana da kuma wato ayyukan gaboba tilas ne wannan shine kashi da farko mun ji cewa wajibi ne ko sai kashi na biyu shine al'amuran duniya al'amuran duniya ka soma dan uwanka wani abin alheri na duniya ko matsayi ne ko kuma ci gaba na rayuwa ko kasuwanci ko abin da kai ma ka mallaka ko mota ko keke ko gida ko aure kai fatan kuma ka so dan uwanka musulmi ya samu wannan shi kuma mustahabbi ne idan baka yi ba kai sakaci baka yi fatan dan uwanka ya samu wannan alherin da ka samu ba ba a rubuta man zulubi wannan da ijma'in malamai babu wanda ya kawo nassi yace ai wannan abu wato tilas ne akan ka idan nace misali bana san ko kuma ban taimakawa wane ya samu dukiya ba ban taimaka ma dan uwana wane ya samu aure ba to ba wanda zai rubuta man zulubi akan wannan ina fatan mun gane shi yasa malamai suka ce to wannan mustahabbi ne kenan shi kuma umarnin da yake cikin wancan shi yasa waɗanda suka fassara ta farko cewa la yu'minu ahadukum suka ce wannan ana nufi wannan umarni ne zai iya zama na wajibi zai iya zama na mustahabbi ina fatan mun gane dogaro da kasa wannan abubuwan su kansu kashi yawa ina so mu rike wannan in al'amarin addini ne na aikin alheri to wajibi ne ka fatan dan uwanka ya samu ka so shi da samun sa in ko wani abun duniya ne to mustahabbi ne ka so ya so idan kai sakaci baka so hakan ba ba za a rubuta ma zulubi amma kuma zaka samu lada idan kai mun gane wannan duk malamai sun faɗe shi a gargashin wannan kalmar ta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi a na eh نعم 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 yawwa na akwai wajibi akwai bambanci domin abin da yake wajibi ne to tilas ne ka aikata shi abin da kuma yake mustahabbi ne ba tilas ne ka aikata ba amma in ka aikata za ka samu lada haka nan abin da yake haramun ne in ka aikata za ka samu zunubi haka nan wajibinka ka ki da dan uwanka musulmi ya aikata haramun kuma idan ka so dan uwanka ya aikata haramun shi ma kai me kai zunubi zunubin da za a rubuta maka lafiya yawa shi yasa malamai suka ware abin bangaren addini da kuma bangaren abin da ya shafi rayuwar duniya yawa abin da ya shafi rayuwar duniya to mustahabbi ne to anan bayan waɗannan wannan tattaunawa da malamai suka yi sun kuma tattauna akan abin da ya shafi wato maganar ifari ita ce abin da mana ya kawo mana yanzu suka ce ya tafarra'u an hadha mas'alatul ithari me ake nufi da ithari ithari shine ka fifita dan uwanka akan wani abun alheri kai ka hakura ai akwai bambanci da wancan na farko ko ka soma dan uwanka abin da kake so kai kana so kana fatan da kai da shi duk ku samu ithari kuma shine kai ka hakura ka bar wa dan uwanka shi kuma maganar da malamai suka yi anan shine suka sa wannan shi ma ya kasu kashi al'amura na addini amma ba lafazin addini suka ce ba al'amura da ake sa su a babin qurab in an ce qurab ana jam'in wato qurab ko a ce qurabat abubuwan da ake neman kusancin Allah ta hanyar su ibadat kenan ko bauta to a irin waɗannan makruhi ne ka fifita dan uwanka akan ka mun gane suna bada misali misali kana so ka ba wani kyauta ko sadaka me misali mai bara ya zo yana bara kana so ka taimaka masa ka dauko daga aljihun ka zaka bayar sai kace a bari ka fifita abokinka da kuke tare da shi ka fifita shi akan ya samu wannan ladan bari ka hakura sai kace a bismillah bashi mai ba komai to wannan makruhi ne kai wani saboda me wannan abubuwa eh bari mu bada wani misalin har yanzu shine misalin da malai ya faɗa kamar sahun gaba sahun gaba idan ka zo ga dama zaka shiga sahun gaba makruhi ne ka koma gefe ka ce wai a ga dan uwana kafi san kafi shi san ya samu lada akan kanka wannan shi ma kai aka kai makruhi mun gane wannan ababin abubuwan da ake neman lada da kusanci zuwa ga ubangiji ta hanyar su da kuma wancan misali da ba don haka sai suka ce anan makruhi ne me yasa ya zama makruhi sai suka ce saboda wannan aikin ya saba ma umarnin da Allah ya bamu na yin tsere da musabaka a cikin alkhairat sabiqu ila maghfirati min rabbikum sari'u ila maghfirati min rabbikum wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisu mun ga duk waɗannan umarni ne cewa ku yi tsere wannan ya riga wannan alheri wannan ya riga wannan alheri to idan ka zo ka ce a kai ka hakura ka fifita dan uwanka to kai makaruhi ina ji mun gane ko wannan kenan a kashi na biyu shine abin da ya shafi al'amuran duniya kamar yadda aka bada misali dazu neman matsayi da abin da ya shafi aiki kuɗi ne abin da ya shafi aure da makamantansu mota da makamantansu duk dai wani abin duniya shi anan kai ifari ka fifita dan uwanka akan ka shi kuma wannan mustahabbi domin umarni ya zo mana akan sa me yasa aka sa shi a mustahabbi domin yana daga cikin siffofin mu'minai sai malamai suka ce kamar wannan aya da Allah madaukaki ke bamu labarin halayen mutanen Madina da yake cewa wayu usiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wasu akansu ko da suna da tsananin bukata sai suka ce tunda ya zo a bayanin siffofin mu'minai ne to mustahabbi ne da umarni ne na wajibi to za a dauke shi a matsayin wajibi amma nan duk abin da aka zo aka siffanta mu'minai da shi a wannan siffar kawai ba a daukar wajibi sai dai da wani wato nassin da ba na fata mun gane sai sa suka ce mustahabbi ne ka fifita dan uwanka kai ka hakura idan abin duniya yawa haka nan wannan maganar bayan ita za ta kai mu zuwa ga babin mummunan abin nan wato hasada domin nan ne majalin da ya kamata a tattauna akan ta me ce ce hasada hasada ita ce mutum yayi tamanni yayi burin gushewar wata ni'ima daga kan wani bawa na Allah imma ya fatan ta dawo kansa ko kuma dai duk a rasa ta da kai da shi duk ku rasa ina fatan mun gane haka kawai Allah madauki yayi ma wani bawan Allah ni'ima sai ka kalle shi kace ina ma wannan ni'imar ta gushe saboda kawai ba na so in ganta abun wani to wannan mummunan abu ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mani cewa ita hasada tana cin kyawawan ayyuka kamar yadda wuta take cin wato kirare idan ka sa ka kyatta ashana ka sa wa kirare da kirare dama galiban ana amfani da su ne wajen makamashi da ke sa wuta ta kama sosai ta tsaya sai ice yaji karfi shi ice mai karfi shi ma ya tsaya to kamar yadda wuta take saurin lalata da cinye kirare to haka nan hasada take cinye kyawawan aikin mutum dan cewa alhasanat ta'kulul hasanat hasanat shine fa aikin da kai mai kyau har aka rubuta mala dama a kai kaga wanda Allah ya karba fa kenan mu akwai mummunan hasara akan mutum ya fada wato kan hasada domin ita hasada babban sharrin da ke cikin ta shine wata baiwa ce ta Allah iko ne na Allah baka so ka gaishe Allah yayi wa mutum ni'ima sai ka ji kana jin haushi idan ka bi abin a hankali za a ga cewa a ƙarshe wa kake jin haushi mutumin nan dai ba shi wa kansa ba ko ba haka ba musamman baiwar da ba mai iko akan ta sai Allah ba mai bada arziki sai Allah ba mai bada mulki sai Allah ba mai bada duk wani abu sai Allah to sai ka kalli mutum dan me Allah zai bashi kaza to kaman kana challenging Allah ne cewa me yasa zaka bashi kaza wani abu yana da hadari yana shi yasa a karkashin wannan hadisin dole idan mai hasada ya saba ma wannan hadisin duk kuma hasadan nan ta aukar da shi cikin mutanen da suke masu karancin imani kuma wanda basu cika kamalar imanin su wato kamala ta wajibi Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu daga aukawa cikin wato wannan mummunan abu na hasada wannan hadisin kenan a takaice kuma daga cikin abubuwan da zamu ji akan sa masu fa'ida zamu ga cewa yau kafin kare magana akan hasada imani me yake umarnin mu da shi imani yana umarnin mu da san juna kuma da san alheri ga juna hasada kuma fa sabanin imani ce ita tana san wato mai ita yana san gushewar ni'ima daga kan wani kaga ashe kenan tana umarni da me akau da san juna wannan shine dalilin da yasa dole ta shigo karkashin wannan hadisin domin ana tahdidin imani cewa duk mutumin da baya san dan uwansa da alheri to fa bai zama mai cikakken imani ba yawa sannan abu daga cikin dalilan da malamai suke amfani da shi wajen cewa abinda ake nufi kamalul wajib shine wannan hadisi da na kawo riwayan Imam Ahmad da yace haqiqatul iman la yablughu abdun haqiqatul imani hatta yuhibba linnas ma yuhibbu li nafsihi bawa ba zai zama ya kai ga haqiqanin imani ba kun ga haqiqanin imani sai malamai suce abinda ake da haqiqanin ai kamalul iman yawa duk wannan dai na cikin dalilan da suke nuna mana cewa ba ana nufin mutum ya fita daga imani ba ba ana nufin mutum ya zama kafiri ba na'am eh
to wannan musulmi ne kawai a cikin koko na ta hada adaban
eh wannan magana tana da kyau wannan linnasi da yazo a riwayan Imam Ahmad shin ana nufin har wanda ba musulmi ba koko ana nufin iya musulmi galibi an nususin shari'a in aka ce uhuwa uhuwa tana nufin al'awato yan uwantaka ta imani ne ta addini amma wasu malaman sun fahimci ko dai ba daga wannan hadisin na shiwalin nasi ba sun fahimci cewa ana iya wato ammama ai generalizing wannan ma'anar ta yan uwantaka din ta zama yan uwantaka hatta ta dan adamtaka ba ta imani kawai ma'ana kasoma idan za iya cewa kamar da namu ga wanda suke da wannan littafin idan kuka duba sharhin Nawawi domin Nawawiin da ya tara wannan hadisan shi ma yana da sharhi kuma shine abin da malamin ko wanda suka tara wannan littafin shi suke fara kawowa kafin su kawo na ibn daqiq al-Aid sannan su kawo na Sa'di sai na Uthaymeen zamu ga inda yake cewa qala al-Imam an-Nawawi قوله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فدين سا wannan hadisin yace al aula abin da yafi dacewa inji nawawi wannan ita ce fasarar da ya dauka duk da bai bayyana ko ya dauko ta daga wancan riwaya ta imam ahmad talin nasi bane sai yace an yuhmal zalika a dauki wannan ala umumil ukhuwa akan general ukhuwa huwa ga magarin ukhuwan uwantaka gaba daya حتى يشمل الكافر والمسلم من جنوبي يتي هر wannan in uwantakar ta kunshi kafiri da musulmi ma'ana kenan sai ya zama haramun ne ababin ayyukan alheri a ce ka ki wa kafiri ya zama mu'mini mun ga ka ki kai fatan a ce ya zama mu'mini tunda ma me zai rage ka babu da zai rage ka ka karu karuwa zaka samu shi yasa zamu ga daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a rayuwarsa baya wato dangana wani al'amari na rashin ci bayan addinin musulunci mujarradan ga kafirci kawai shi yasa daiman har yake addu'a ga wasu daidaikun kafirai ina ma su musulunta ai ba mun manta ba yayi addu'a cewa Allah ya albarkaci musulunci bi adil umarain da dayan wato umar guda biyu umar ibn al-khattab da kuma amr yana nufin abu lahab abu jahal kai sai zama abu jahal Allah bai nufe shi da wannan ba saboda karfin da suke da shi a cikin al'umma da fada a ji sai Allah madaukaki ya zabi Umar ibn Khattab sai ya zama shi aka amsa wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sa sai ya zama mu'mini kuma yana zama mu'mini shikenan sai musulunci ya karfi hatta a Makka kiran sallah da ake sai ya zama ana yin sa a fili saboda Umar duk a Makka mutane tsoron sa suke kun ga wannan addu'a ce shi yasa kuma har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana bayan an yi hijira saboda azabar da kafirai suka rika yi wa mu'minai a Makka ya rika addu'a akan wasu daga daidaikun wato kafirai Allahumma alayka bi fulan bi fulan bi fulan wata rana a yana yin wannan a addu'arsa ta kunuti ta bayan wuturi a lokacin nan Allah madaukaki sai ya saukar da aya yace laysa laka min al-amr shay'u aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun yace lamarin nan ba naka bane tuba ku ga manzo ne fa na Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka hana shi yayi amfani da sunan ya ambaci sunan wani kafiri yace Allah ya tsine masa Allah ya lance shi Allah ya lanata lamarin sa ba dan komai shi fa shine fa yazo da wannan shari'a da yayi wannan abin sai Allah ya ce a lamarin nan ba naka bane in Allah ya ga dama zai gafarta musu ko kuma ya azabtar da su shi yasa malamai suka ce idan za a yi addu'a mummuna akan kafirai to a yi ta akan kafiran umuman ma'ana da lafuzza da babu fadan sunan wani a ciki mun gane shine yafi dacewa da sunna kar a ce za a fadi sunan wani kafiri Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza yawa ya zama cewa general kafirci da kafirai za a tsine wa Allah ya lalata kafirci da kafirai Allahumma azilla shirka wal mushriki duk wannan daidai ne yawa saboda mai izza gare su zai jawo matsala ga musulunci amma ka ware ka so ka kira sunan wani dogaro da wannan abin da Allah madaukaki ya ilmantar da manzonsa sallallahu alaihi wasallam sai malamai suka ce a ba a yi wannan ba na'am domin sa iya musulunta na'am hatta kasa idan abin ana gudun zai iya kawo wani abu na damuwa domin kasar da zaka iya samu babu kasar yanzu zaka samu ba musulmi a ciki kuma haka ba tsinuwa gare ta gaba daya sai dai ka idan da wani sharri ta bayyana ya Allah ka kauda mu ko ka tsare mu daga sharrin kasa ka misali yau amma tsinuwa da lalatawa to musulmin cikin ta su ma za su shiga ne yanzu misali wata rana muna tattauna da wani aboki na dan America ya sai je gidan wani Balarabe sai shi yazo yake ban labari abokin nan sai ce ya je gidan wani mutumi ya musu liyafar abinci aka ci abinci aka gaggaisa to ana ce masa wannan dan uwa ne daga America yake dalibi ne a jami'ar Madina kaza da fali kuma ba ne kamar yadda mutane suke cewa in an ce wannan ba American fali ne ko baki farin sosai sai a lokacin yana ganin sa sai zuciyarsa ta dugunzuma sai ce ku kazan ku ce ta lalata mana duniya da zalunci da kaza da shi ne to a lokacin sai ce shi yayi mamaki shi yana gani da ba wannan ya faɗa masa ba yace ya sani shi ma ba tare yake da abin da gwamnati su take yi ba to amma idan aka ce kasar dole shi ba zai kasa shiga cikin wannan abun ba to irin waɗannan abubuwan ake nufi lokacin da zaka yi irin wannan duk wanda yake dan uwanka musulmi da ke can zai ji cewa ka tsine masa kuma addu'a tsinuwa lalata abu take wannan ba wai kira ne ko na goyen baya ko kare wata kasa mai zalunci ba amma da'iman shi yasa a musulunci abinda ake so mumi tarkizi akai wato hukuncin mu akan aiki ba akan mai aikin ba yawa duk wani mai makirci ga musulunci muna addu'a Allah ya ruguza lamarin sa wani lokacin koma a cikin musulmi yake dan ana samu daga cikin musulmi yana zagon kasa ga musulunci to lokacin da zaka amma ma ka faɗi wani abu daban in kasa ce ko wani mutum sai ya zama ila mutumin nan zai zo koyi musulunta ko makamancin wannan shi yasa annabi Allah madaukaki ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan ko kuma kasa ce ya zama akwai musulmi a ciki daga abin da yafi shine wato yin hukunci akan aikin da ba akan mai aikin me nake magana akai yawa wannan shi ya jawo a shekenan kamar da Imam Nawawi yake faɗa anan mu yi fatan cewa wanda ba musulmi ba shi ma ya musulunta yanzu wanda zaka zauna cewa kana ta tsinewa a kansa idan da misali zaka sa goshinka a kasa lokacin da kake sallar dare ya Allah ka shiryar da wani shugaban kasa kaza da yake azabtar da musulmi tsakani da Allah misali wani ya taɓa yin wannan irin abu
mafi yawa zamu ga cewa kamar ba wannan din muka fi so ba yawa haka wanda kuma yake koda musulmi ne yayi ne mana abin da ba ma so ko shugaba ne ko ba shugaba ba shi ma idan da zaka sa goshi a ƙasa kana roƙon Allah ya Allah ka shiryar da wannan ya zama mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda zai zama kiyayyarsa ga addini dace sauki kuma haka ba waɗannan abubuwan Allah fa yana amsa addu'a mun kuma ta ba mun karanta hadisai biyu da suka gabata cewa saboda tsananin ilhahi wato naci in mutum na da naci yana roƙon Allah har kafiri Allah na karɓa addu'arsa mun yi wannan magana ko yau to ina ga musulmi haka idan muna naci wallahi halin da muke ciki dinnan ba zai zauna haka ba mun fi iya magana da baki ai ba ai daidai ba ai ba ai daidai ba shi yasa har muke ganin wanda zai zo ya faɗa ba ai daidai din ba kaman babu mai tsoron Allah sai shi amma tsoron Allah kai ya kai ka ka tsuguna ka roki ubangiji ya Allah duniyan nan ba gaba ɗaya a hannunka take duk wani mai mulki a hannunka yake duk mai zalunci kai ne ka bar shi yake ya Allah ka hana mana wannan abubuwa ka sa su shiryu ka sa su a hanya ka sa ƙasar mu ta zama da alheri da kaza da kaza ya zama cewa muna zaman lafiya da mu da su wannan bai fi alheri ba wannan shine ra'ayin malamai waɗanda suke bin magabatan mu wato daga sahabbai da tabi'ai a irin waɗannan abubuwa muna roƙon Allah madaukaki ya samu dace haka nan mutum mai da'awa mai kiran mutane zuwa ga ilmantarwa abin nan zuwa addini da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kyau ya zama cewa yana san alheri ga waɗannan mutane duk mutumin da zai da'awa asalin abin da yake so shine mutane su shiryu za ku ga yana da bambanci da mutumin da so kawai yake ya nuna cewa shine akan hanya sauran mutane sun fata to kar kai farin cikin cewa kai kadai ne akan hanya domin duk inda dan adam yake yana son yayi yawa ko da yawan ma da zai taimaka maka a duniyan shi ai kana bukatar sa don haka ka nemi al'umma ta shiryu kai kira mai kyau da lafazi mai kyau sannan kuma kai wa mutane addu'a Allah ya shiryar da su waɗannan abubuwa mun ga misalan su a gun magabata kuma sun yi amfani kuma sun yi aiki shi yasa zaka ji a ƙasashe da dama da'iman addu'ar su tsakanin su da mutane Allah ya shiryar da mutane Allah ya shiryar da wani Allah ya shiryar da kai Allah ya shiryar da kai wannan tafi da kai ta yada Allah ya tsine Allah ya tsine Allah ya lalata Allah ya daidaita don in tsini wannan ta auku ko lalace wannan ta auku da daidaita wannan to ba za ta barka a ciki Allah ya sa mu fahimta mu dace kuma da aikata abin da shi ne wa alaikum salam na to ai wannan yana da alaka da wasu maslahohi musamman a wuraren da ake sirai kowa na kokowa ya zama shine ya samu tsakanin musulmi kuma sannan galibi abinda ake gani shine idan mutum ba musulmi bane musamman a zamanin da hatta waɗanda ba musulmin ba suka fahimci in suka samu dama akan musulmi to ko dai su nesanta su daga wasu abubuwa ko su hana su haƙoƙinsu mutum abinda ya fi dacewa shine ya fatan musulmi ya zama wato shugaba a kansu wannan shi Allah kyauta mana lamura na na idan kana da damar da zaka bashi kalmar shahada kwarai yana da muhimmanci kwarai yana da muhimmanci lokacin da aka ce duk da cewa rigima aka yi ya cuci musulmi aka yi ya ji ciwo aka kawo shi in yana da damar da zai faɗi kalmar shahada Allah madaukaki shine mai karɓa idan ya faɗa Allah shi ya sani in ya karɓa amma bai karɓa ba wato wani al'amari na Allah da ya kamata mu sani shine rahamarsa faɗinta wato ba shi da iya sai kaga mutum ya rayu a wannan duniyar ya cuci musulmi ya yi ci musu mutunci ya kashe ya nesanta su daga duk wani alheri Allah madaukaki lokaci guda kafin ya mutu sai ya karɓi ransa wato a mumini sai ya zo ya karɓi musulunci kuma sai ya mutu a mumini har sai ka ji kai shi yasa na taɓa jin wani wai yana cewa shi ku gaskiya a ce dai wani wai irin cutar da ya wa musulunci wai ya zama musulmi shi dai baya so wannan jahilci ne jahilci ne bai kamata a ce musulmi ya faɗi wannan ba so kake kowa ya samu rahaman nan ta Allah wannan cutar da aka yi idan dama matsalar da take daukar mu ai ita ce mafi yawan abubuwan da ake yi muna daukar su personal abubuwa ne kamar ni wane akai wa Abubakar misali ba musulunci ba idan musulunci akai musulunci da Allah to Allah zai iya yafewa zai iya gafartawa idan mutum ya tuba ya koma musulunci ne idan kuka dauke abin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba rama abin da aka yi masa shi kansa amma duk abin da yake yana magana ne akan addinin Allah an taba shi dalilin ya tashi ya tafi jihadi yana tafiya ne fa da ma saboda me an taba addinin Allah amma lokacin da za a kama shi shi ai masa wani abu duba wanda yake bin sa bashi din nan wanda yazo har ya shaki shi har idan sai fito ko wannan taba shi aka mutuncin sa ne shi har sahabbai suka tashi za su yi wani abu za su yi masa wani abu ya hana su yace wannan ni ne ta ni ne ka dukiyar sa ku kyale shi kunga wannan abin da ya shafi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da ya zo masa ta sifar cewa yana so ya ci mutuncin manzon nan da Allah ya aiko to nan fa an taba addini mu gane wannan yawa don haka mu rika kallon abubuwa daga minzarin addini daga bangaren addinin ba bangaren ko bacin ranmu saboda an mana wani abu don haka idan mutum an kawo shi ba shi da lafiya ko da ba musulmi bane na farko a matsayinka na ma'aikacin asibiti aiki da kake yi a asibiti yana wajabta maka in an yi irin wannan rikici da musulmi da ba musulmi ba ka ba musulmi magani ka ba wanda ba musulmi ba ma magani wannan na farko kenan in ka samu damar yi masa da'awa ka kira an ka kira shi zuwa musulunci wannan shi ma ka yi shi kar ka bar wannan dama din in Allah ya taimake shi da rahamarsa sai ya sa shi ya karbi wannan rahama din kuma wato ya shiga aljanna Allah ya samu dace wannan hadisin kenan ya ce rawahu muslim muslim ne rawaito wannan hadisi an al-Bukhari wa Muslim amma kafin nan akwai buƙatar mu ƙara jin abinda Nawawi din ya faɗa da yace al-aula an yuhmala zalika ala umum al-ukhuwati hatta yashmala al-kafira wal muslima yace fa yuhibbu li akhihi al-kafiri kuduba ku ga kuduburu yadda ya faɗa wannan magana waye Nawawi yana cewa don haka mutum musulmi ya soma dan uwansa kafiri ma yuhibbu li nafsi min dukhulihi fil islam ya so masa ya shigo musulunci yawa yayi fatan wannan mutum ya shiga musulunci kama yuhibbu li akhihi al muslim dawamahu ala al islam kamar yadda zai wa dan uwansa musulmi ya so wa dan uwansa musulmi shi kuma ya dawama a musulunci shi wancan da bai shigo ba ka so masa ya shigo wannan kuma da yake musulmi ka so masa me ya dawama akan musulunci kuma har ya mutu akai ولهذا كان الدعاء بالهدايه للكافر مستحبا شي يسا كايو مسكافر الدعاء تي واي شي wannan wani abu ne mustahabbi kun ga shi abin da na fada kamar da nace shine ra'ayin malamai to wannan ita ce gashi al-imam an-nawawi yana fada mana da kansa yace wal hadithu mahmulun ala nafi al-iman al-kamil amman lam yuhibb li wannan ladin kani gode a ce amman la yuhibbu ya zama sifa ce mustamirra ko kuma amman lam yuhibba ya zama wato wanda bai so a wata hala guda ɗaya ba kuma wancan na farkon zai fi yau amman la yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi la din shi yafi dacewa a bari a cire lam din yau sannan sai wal muradu bil mahabbati abinda ake nufi da so me yasa kace hatta yuhibba li akhihi wani irin so ake nufi sai yace abinda ake nufi shine iradatul khairi wal manfa'a neman alheri wato ka nemi ka nufi alheri da wani abun amfani ya same dan uwanka thumma al muradu al mahabbati ad-diniyya lil mahabba al bashariyya sannan dai abinda ake nufi anan shi nasa tafsirin shine soyayya ta addini ba soyayya kawai ta wato dan adam taka ba kamar a ce soyayyar miji da mata kun wani ai soyayya ce ba sunanta soyayya addini ne ko yawa amma soyayyar da wani zai yi wani ko wata musulma saboda ta musulunta kun wani soyayya ce ta addini yawa sannan shi fa inna tibaa al bashariyya domin kuwa halaye na dan adam qad takrahu usul al khair wa tamyiz ghayriha alai akan sami dabi'ar dan adam takan ki wato wani alheri ya samu ni ko kuma ta so dai a ce ita ta tamayyaza wato ta bambanta da wani alheri ce banda ni ba mai wannan kusan dabi'a da adam wani kawai so yake a ce in shine a wani matsayi to kada dai kuma wani ya zo kusa da wani wannan dabi'a dan adam ce to idan ya kai ga kiyayya shi yasa shi ma aka suka sashi a babin abubuwa in ya kai ga bangaren addini to akwai babban zunubi in ya kai ga abun duniya nan hasada take shiga yau Allah ya kiyashe mu sannan sai sai wal insanu yuhibbu alayhi an yukhalifa tiba al bashariya wato dan adam yajibu kai ko yajibu alayhi Allah ya kiyashe mu yau wal insanu yajibu alayhi an yukhalifa tiba al bashariya wajibi ne akan dan adam ya saba ma abinda wato dabi'ar dan adam take kai wa yad'u li akhihi yayi wa dan uwansa addu'a wa yatamanna lahu yayi masa fatan alheri ya tamanna lahu ma yuhibbu li nafsihi yayi masa fatan cewa ya samu abin da shi din shi ma yake so wa shakhsu mata lam yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi shi dan adam duk lokacin da bai so ma dan uwansa abin da shi yake so kansa ba kana hasudan to zai zama mai hasada wal hasadu ita ku hasada kama qala al ghazali kama da al ghazali ya fada in an ce ghazali ko da kenan da ma tunda wane ne ya fada an-nawawi nawawi ya shehara su mun yi anan ko darasin mu na farko a wannan ita yana da muhimmanci rike wadannan dan zaka rike malamai ka san cewa wannan na zamanin baya ne sosai a karbi maganar sa ko mutaakhir ne ya zo ne bayan an gama haƙaƙa ilimi kawai zai yi wani abu ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 776 don haka da yace ghazali yana nufin ghazalin nan mashhur wanda ake ce mahujjatul islam al-ghazali muhammad ibn muhammad ibn muhammad al-ghazali sunansa kenan sunansa muhammadu baban sa ma muhammad kakan sa ma muhammad ya rasu a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 505 daidai yau malami ne wato babba yana da rubuce-rubuce da yawa duk da dai ya shiga gonaki da yawa a rayuwarsa wato ta ilimi hakanan a bangaren aqida yana da kurakurai da ya auka cikin su kuma wasu yayi maganin su da kansa a rayuwarsa al-Ghazali mutumin Farisa nan kuma da ya rayu ya karanci falsafa philosophy ya karance ta da karfi kuma babban malami ne a fagen wannan abu shi yasa ilimin sa a bangaren hadisi kamar da Ibn Taymiyyah yake faɗa yace mai rauni ne shi yasa da suka shiga cikin wannan harkar falsafar suka fifita ta akan girmama nususul qur'ani da hadisai amma in suna magana akan abin da ya shafi hankali zaka ga cewa ba wanda ya kai su fahimtar yadda hankali yake haka idan magana ce ta hankali da fahimtar rayuwar duniya suna da kokari sosai kuma maganganun sa suna da kyau kaman ka duba Ihya Ulumuddin bayan ya shiga rayuwar shekaru da dama a falsafa sai ya hango cewa falsafan nan da ilmul kalam shirme ne sai ya zo ya rubuta littafi ya sa masa suna tahafutul falasifa ma'ana rubujewa da faduwar falsafa mutanen falsafa yawa yayi musu raddin da dan cikin gida ne kawai zai iya irin su yace wannan hanya ce mara kyau kafin nan dama yana da littafi da ya sa masuna fada'ihil batiniya wato tona asirin yan aqidar batiniya an ce aqidar batiniya sune wato waɗanda suka bi ta hanyar shi'anci dan su rubuta musulunci shi'anci kungiya ne da dama kuwa fiye da 70 da wani abu ko dan ruwa akwai imamiyya ibna shari'a wanda aka fi sani sune da muka sani yanzu wanda suke da daula suke da gwamnati a Iran akwai kuma waɗanda ake ce ma ismailiyya wannan ismailiyyan su suka samo asali har suka zo ina jin da ba mu labarin ismailiyya ko wani lokaci yawa an sami wannan sunan daga lokacin da aka zo kan imami na 7 a cikin lissafin imaman shi'a domin san imami na farko abunsu shine Ali ibn Abi Talib sai Al-Hasan sai Al-Husayn sai kuma Ali ibn Al-Husayn shine Zain al-Abidin sai kuma Muhammad ibn Ali ibn Al-Husayn shine ake cewa Al-Baqir sannan sai Ja'far ibn Ali ibn Muhayya ibn Muhammad Ja'far ibn Muhammad bin Ali shine ake cewa As-Sadiq shine imami na 6 to lokacin da ya mutu yana da wasu ƴaƴan sai wasu mutane suka ce ɗansa da zai zama imami shine Musa dan Ja'far wannan su ake ce ma imamiyyar na shari'a wanda muka sani yanzu limamin su na bako shine Musa ibn Ja'far to wadancan kuma akwai wasu sai suka ce a'a su ba su yarda da wannan ba. Imami shine Isma'il ibn Ja'far. To amma Isma'il dan Ja'far as-Sadiq shi kuma ya mutu tun kafin Ja'far as-Sadiq. Kaga shi ba zancen gado ne shi. Sai suka kirkiro suka ce yana da da sunansa Muhammad, Muhammad dan Isma'il dan Ja'far. Sai suka ce shine imami. Su dai sai suka ware suka rubuta wadancan suka kafata su kungiya. Wannan su ake ce mai Isma'iliya. To wadannan Isma'iliya din sun sharrin su yafi na wadancan. Ta bangaren su ne ake ce mai batiniya. Sun kai ga wato har sukan yin sallah suna cewa haramun ne ma mutum ya tsaya na wata sallah zuwa haji suka ce shirka ne. Haji asali shine ka je kai kai ziyara gun imami. Irin waɗannan da suka shiga suka rubuza musulunci. To a cikin littafin shi Ghazali da nake baku labari Fada'il Batiniya yana cewa waɗannan mutane asalin su lokacin da musulunci ya rusa daular Farisa kuma ya fi ƙarfin Rumawa an yi wani taro meeting aka yi da Yahudawa da Kirista da kuma mutanen Farisa Majusawa lokacin da aka tilasta su suka bar bautar wuta suka komo musulunci a zamanin Umar bin Khattab. Mun san wannan kisa ko? Yawa suka yi wani taro inji Ghazali a cikin wannan littafin a muqaddimas ya ce sun yi wani taro suka ce tunda dai wannan addinin na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rinjaye mu da ƙarfin takobi ba yadda za a yi muku ƙarfin sa. To hanyar ɗaya da za mu shine mu shiga cikin sa da niyyar mun karbe shi yadda ya kamata amma mu bata shi. Wannan inji Ghazali yau shi ke bada wannan a cikin wancan littafi ya ce wannan shine dalilin da yasa aka sami wasu Yahudawa suka zo suka shiga musulunci wannan Majusawa wasu suka shiga ba da niyyar sun yarda da shi ba amma don su bata shi su canja masa ma'ana. Daga cikin jikokin waɗannan su ne aka sami a kotu shekara ta 317. Shekara 317 lokacin Batiniya dinnan suna da daula a Bahrain. Bahrain wannan ta yanzu suna da gwamnati a lokacin. Suka zo aikin haji ranar 8 ga wata ranar tauriya a tauriya ran da ake fita wato ran 8 ga wata ana fita Mina ko yau a ranan nan suka rika kashe musulmi har sai da wata abin nan rijiyar Zamzam aka cika ta da gawar dan adam kuma suka dauke suka buge dutsen abin Al-Hajar Al-Aswad suka tafi da shi garin su sai da shekara 22 babu shi a jikin dakin Ka'aba. Waɗannan wanda suke wannan sune waɗannan Al-Batiniya. To waɗannan mutanen a cikin wannan littafi yau shine nake faɗan cewa Ghazali ya faɗi sharrin waɗannan bayin Allah a cikin wancan littafi. To bayan ya zo ya shiga har yanzu harkar falsafa ita ma sai ya batta ya rubuta littafi ya mata raddi sunansa Fada'il abin nan kai Tahafut al-Falasifa. Sai kuma daga nan sai ya koma abin nan harkar sufanci. Su har ya rubuta littafi ya sa masa suna Al-Munqidh min ad-Dalal abinda ke tserar da mutum daga bata. Yana ce wato yana nufin da falsafa da harkar batiniya waɗannan abubuwa ne marasa kyau don haka ya dawo kan sufanci ya gyara zuciyarsa shi ne ya sa wannan suna. To akan wannan abu a haka ya rasu duk da cewa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa wannan mutumin yana da ayyukan alheri da dama da yawa musulunci duk da akwai kurakurai da ya auka cikin su musamman a babin sufanci din wajen fifita wani bu da za ka ga a cikin Ihya Ulumuddin yana fadar akwai inda sauraren kiɗa da music har yakan fi Qur'ani daɗi yake wanda duk ya faɗa. To a cikin wancan littafin Al-Munqidh min ad-Dalal sai ya fifita bin sufanci akan wato bin waɗancan hanyoyi guda biyu da suka gabata. Shine Ibn Taymiyyah yake cewa amma lokacin da ya rasu an hakaito cewa ya mutu da Sahihul Bukhari akan girjinsa yace mun ne masa fatan Allah sa ya koma karanta hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda da su kuma akan wannan ya mutu haka muna fatan Allah madauki ya gafarta masa. Don haka irin waɗannan manyan malamai suka yi wannan ba laifi bane cewa Allah ya gafarta musu. Allah madauki shi ya san niyyar mutum ya kuma san akan me ya mutu. Amma duk da wannan baya hana in ka karanta littafin sa kaga akwai wani abu da ya saba sai a bayyana saboda kada mutane su bi wannan ba saboda kinsa bane ko wato cewa ba mutumin kirki ba ne. A dunkule in koma kan wannan magana tasa mai kyau sai ne faɗa kan hasada a An-Nawawi ya nakalto yana cewa yanqasimu ila thalathati aqsam ita hasada kashi uku ce. Al-qismul awwal yace an yatamanna zawala ni'matil ghairi wa husulaha wa husulaha li nafsihi, shine mutum yayi fatan gushewar ni'imar wani, ma'ana ni'imar da Allah ya yi wani, sai kai fatan ta gushe daga kan wani din, wa husulaha yayi fatan kuma faruwar ta gare shi shi mai hasada ne. Mun gane wannan kashi na farko kenan. Al-qismu thani, kashi na biyu, an yatamanna zawala ni'matil ghayr, shine mutum yayi fatan ni'imar da Allah ya yi wani ta gushe ta tafi, a neme ta a rasa. Wa in lam tahsul lahu, ko da dai shi bai samu kawai dai duk a rasa saboda tsabar hasad. Yau yace kama idza kana indahu mithluha, aw haka ne ko, kama idza kana indahu mithluha, kamar idan ya zama cewa shi dama yana da irinta, ma'ana wannan ni'imar dama Allah ya masa shi tuntuni yana da ita, don haka sai yake fatan ta wani ta gushe ba wai ta wani ta dawo kansa ba, dama shi yana da ita. Mun gane? Yawwa. Aw lam yakun yuhibbuha, ko kuma dai ba shi da ita amma dai baya son ta, ma bai damu da ita, amma dai ta wannan dai ta kauce baya so. Yace wa hadha asharru min al-awwal, yace wannan tafi ta farkon sharri, tafi ta farkon muni, tafi ta farkon hasadi. Al-qismu thalith, kashi na uku na hasada, yace Allah ya tamanna zawal an-ni'ma, shine kada mutum yayi fatan gushewar ni'imar, walakin yakrahu irtifa'ahu alayhi, a ce shi ne bai yi fatan ni'imar da Allah ya yi wa wani ta tashi ta tafi kar a same ta ba, a'a amma dai shi dai fatansa kada Allah ya daga wannan har ya zo ya kai shi matsayinsa ko ya fi shi, shi kawai abin da ya dame shi kenan, yayi ta samun ni'imar sai ta ni'imar sa, amma ni'imar ta tsaya inda zai wani bata kawo gunsa ba. Yace min al-hadd wal-manzila, na daga wani rabon duniya ko kuma wani matsayi, kun san waɗannan abubuwa akwai su ko ba haka bane, ko wani rabon duniya sali wani yana da gida ma ke yake ko mulki ko wani abu, ko da kai kana ga kai fa ba naka bane, ba zai zo gunka ba, to sai kai fatan dai ya kauce kada ya zo, kada wato wannan mutumin ya same shi, ko kuma ko da ya samu dai to kada ya zo matsayi irin naka ke, kai kana da wani matsayin da yafi wannan. Wa yarda bil musawa, zai kuma iya yarda da daidaita, amma dai kar a fi shi. Wa la yarda bi ziyada, yawa amma dai baya bukatar ziyada a ce an fi shi. Wa hadha aidan muharram, wannan shi ma haramun ne, li'annahu lam yarda bi qismati llahi ta'ala, domin wannan abinda mutum yake yi shi shi mai hasada yana tsiyayya ne ga abinda Allah madaukaki ya raba, rabo ne ita ni'ima da rahama da baiwa da Allah yake barwa mutum, ko ta matsayi ko ta ilimi ko ta daukaka a wannan a kowane abu, baiwa ne shi ya ga dama shi ya bada ita. Lokacin da zaka ce baka son ta abun wani, to kana kyamar aikin Allah madaukaki ne, Allah ko baya son a kyamusi aikin sa. Shi yasa yace qala Allahu ta'ala ahum yaqsimuna rahmata rabbik, shin su ne suke rama suke raba rahmar ubangijinka, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum, mu muka raba rayuwarsu dukiyarsu da jin daɗinsu da menene tsakaninsu, fil hayatid dunya, a wannan rayuwa ta duniya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajati, kuma muka fifita sashen su akan sashe da darajoji, mataki mataki, hawa hawa, wannan yafi wannan, wannan shine wani, wannan shine ba wani ba, haka Allah ya yi mutane. Wannan suna cikin dalilan da malamai suke yi amfani da su wajen haramci da kuma kafirta aqidar wato binnan markisanci da kuma komunisanci da irin wannan irin aqidu din, na cewa komai wato iri ɗaya ne al'umma matsayin su daya, kuma sannan aka haramta mulkin abinnan al-mulkiyya an-nafsiyya al-fardiyya, don a gurin su irin masu wannan aqidar haramun ne ka mallaki wani abu, wannan duk haramun ne a shari'ance. Yau Allah ya kiyaye mu. Sannan sai yake cewa faman lam yarda bil qismati faqad arada Allah ta'ala, wanda duk bai yarda da rabon da Allah madauki yayi ba, to hakika yayi wa Allah mu'arada, yayi opposition, yayi zama dan adawa tsakaninsa da Allah madauki, fi qismatihi, wajen rabon da yayi, wa hikmatihi, da kuma hikimarsa. Kun ga ashe babba ne abu, mutum a zan ce yayi hasada, to hakika kamar yana opposing Allah ne akan wasu abubuwa da yake na matakai mulkinsa ne, shi ya ga dama yayowa ne, shi ya ga dama yayowa ne, shi kuma ba a itirazi gare shi, ba ka zuwa ka ce me yasa mu ƴan ba mu yadda bane, ba Allah ba. To wanda ya hasada kamar yana gaya ma Allah haka ne shi dan adawa ne kenan Allah ya kiyashe mu goya ku ina amfani da lafazin da ake amfani da shi ne a zamanin yanzu wa alal insani yace wajibi ne akan bawa an yu'alija nafsahu ya yi maganin zuciyarsa ya kokari ya treating din kansa wajen maganin waɗannan wa yahmiluha ala rida bil qada'i ya sa zuciyarsa ta rika yadda da abin da Allah madaukaki ya hukunci wa yukhalifaha bid du'ai ya aduwi kun ga magana muta dawo cewa ya saba ma zuciyarsa ta hanyar yiwa abokin gabarsa addu'a abokin gabar ka kai masa addu'a wannan koda wai ba wai ma kawai kafirai ba kamar da muke magana dazu a cikin abokan gaba ka na rayuwa ila wajen aiki ne kana ji wani ya dame ka ko wajen kasuwanci wani ne maka hasada ta yawa kuma har ta kai ga yana zuwa yana nuna maka kuruku lokacin da kake bauta ga Allah madaukaki kai kadai ka kadai tu gare shi to ka rika sa shi a cikin addu'a wannan abu zai sassauta Allah madaukaki zai sassauta maka jin domin ya sassauta maka jin zafin wannan adawa yawa kuma sannan ya kara tsare ka daga sharrin sa idan yana kulle kulle zai je ya sa a raba ka da kaza a raba ka da kaza Allah madauki duk sai dakatar da wannan kuma sannan ka ka iya masa ma addu'a ya Allah abinda wane yake in matsayin nan ne da na samu ko kuma idan dukiyar da ya ga na samu ne in mulki ne in cin da wato ko wani abu ne ko meye da na duniya ya Allah ka bashi irin sa kai ma kuma in zaka iya eh kwarai da gaske wannan kuma shine abin da dama yake nuna mana tarbiyya ta musulunci ta hakika yawa ka so dan uwan nan naka ka so masa alherin nan musulmi da dan uwanka ka so masa alheri shi kansa mustahabbi ne makruhi ne ka ki masa alherin don haka kai masa addu'a Allah madaukaki ya tsare sharrin da zai zo daga wurinsa Allah madaukaki ya taimake shi ya shiryu ya gane gaskiya da irin waɗannan abubuwa kai Allah ka taimake shi ka bashi abin da yake bukata na irin wannan abin da ka bani na ni'ima shike ne sai magana ta ƙarfi waɗannan hanyoyi suna nan da yawa wallahi a musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yadda zamu zauna lafiya mai maganin adawa tsakanin mu in kana karanta irin waɗannan da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma irin maganganu na magabata da suke raunana zuciya su sa maka tausayi da jin kai da san dan uwanka musulmi wallahi da kowa yana karanta irin waɗannan hadisan za ku ga cewa ba za mu tashi hankali ko ba ka bane domin waɗannan hadisai suna ƙara koya maka haƙƙin wani akan ka haka ne ko ba haka ba idan ka san haƙƙin wani akan ka na farko kai zaka tsayi da wannan haƙƙin ka bashi haƙƙinsa duk wanda ka bashi haƙƙinsa ko zaka ga cewa ba zai sha wahala ba wajen baka naka haƙƙi kaga shikenan sai a zauna lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace kuma ya tabbatar da mu akan bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam akwai tambaya da goniya mai ko tukun da ku da yake galiban suka saura da ni to wannan ne rubutu iri ɗaya ne ina jin mutum ɗaya ne wancan satin yayi wannan satin ma yayi sai dai in ya ba wani ne ya rubuta masa duk da dai ba ta da alaka da wannan darasi da muka yi ina cewa malam akwai dangantaka kuwa tsakanin ƴan shi'a da khawarijawa idan da akwai menene dangantakar su nan kuma ina son malam ya halatta ayi addu'a da wani yare ba larabci ba tambaya ta ɗaya kenan a wannan takardar ta biyu kuma malam menene hukuncin sanya gilas ayi sallah da shi idan ba medical bane na ado ne kawai to waɗannan tambayoyin sa guda uku na farko dai alaka tsakanin ko shi'a da khawarijawa akan aqidu in ka kalli maganar aqidu to ba wata alaka babba bal suna da sabani mai yawa tsakanin su alakar da ta hada su bata wuce maganar tawaye ga shugabanni ba yana daga cikin alaka a yabin aqidar masu shi'a tawaye ga duk shugaban da ba imamin su bane ba aqidar su ke ba wannan yana mun kamar da muka sani aqidar su shine duk wanda yake shugabancin mutane in ba akan tsarin tafiyar su ba ma ba musulmi bane aslan khawarijawa su kuma dama aikin su shine idan shugaba aka ga wani kuskure ko yayi saban Allah to kawai kafiri ne sai a fito a yi masa juyin mulki wannan shi yasa da ma aka sa musu sunan khawarijawa wanda suka fara wannan abu a kansa shine Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Yawwa lokacin da yazo na fada mana wannan ba sai na mimita ba, kissar tahkim da aka yi tsakanin sa da Muawiya da yazo ya sa mutum biyu da Amr ibn al-As da kuma Abu Musa al-Ash'ari su tattauna akan wannan rikici din, sai Khawarijawa suka ce ai wannan kai hukunci ne ba da abin da Allah ya saukar ba, sai suka dora masa wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, suka ce shikenan Ali ya zama kafiri saboda ya zaɓi mutum biyu wai su yi shawara akan wannan abu wane ne mai gaskiya. Ku ga irin gurguwar fahimtar da irin su suke da ita. Yau wannan kawai ita ce banda nan sauran abubuwa suna da saɓani. Babban saɓani shine Khawarijawa na baya can ba sa taqiyya. Mun san taqiyya shine mutum ya ɓoye aqidarsa ya faɗi wani abu ne daban aqidarsa. Su shi Bukharije dan Bukhari abin nan Bukharije kawai gaskiya domin a gunsu yin ƙaryar ai kafirci. Mun bambanci wannan shi yasa malaman hadisi suke karɓar hadisin Khawarijawa. Kun gane dalili? Saboda su ƙarya a gunsu kafirci. Kawai idan mutum ya ƙarya zama kafirci. Kawai sai ya sake shiga musulunci sabo kwata-kwata gaba ɗaya yayi ridda. Don haka malaman hadisi suke cewa idan isnadi ka ganshi Bukharije ne a cikin isnadin, ba a cewa wannan isnadi da'ifi, sai idan ya yi riwayar wani abu da yake taimakawa aqidar Khawarijinci. To sai a ce a wannan ba za a karɓa. Mun gane? Yawwa. Saboda duk mazhabar aida ma ta hawa ce, ta san zuciya ce. Yawwa. Ita kanta ai ƙaryar ce. Ko ba haka ba ne? Yawwa. Amma abun mai aqida shi'a shi zai iya gaya maka wani abu alhali har ya rantse maka da Allah alhali a zuciyarsa ba wannan abun ba. Wani kuma aqida sai da zai samu lada ma a kai. Yawwa. Rukuni ne a cikin rukunan addininsu, ka ɓoye aqida ka duk inda kake. Kuna zagin sa ba wallahi mu ba mu zagin sa babu je ka kawo babu inda za ka ga mun zagin sa. Abu Bakar sai shi radiyallahu anhu a gaban ka shi kenan sai ta inda yake ku karatun sa da ƴan uwansa sai ka ji irin waɗannan maganganu a kafirta Aisha ala an ce ta ce mata mazina ce Allahu musta'an. Wannan kuma tambayar yin addu'a da wani riba larabci ba babu laifi. Yawwa babu inda aka yi umarni cewa dole a addu'a sai da larabci sai idan ya zama cewa mutum ya iya larabci. Mutum ya iya larabci shi ma ba wai dole bane amma an fi so ya yi da larabci. In bai iya larabci ba kuwa kaga idan aka ce ba zai yi ba sai da larabci to gaskiya an hana shi addu'a, an hana shi ibada. Babu wannan kuma a cikin addinin Allah. Yawwa shi yasa wasu malaman suna halatta hatta a cikin sallah in ka zaka yi addu'a a ruku'u kana so ka roki Allah wani abu na alheri ka iya yi hatta da yaranka. Ka gama subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la ka gama da tasbihin da ake yi a cikin sujada, domin a ruku'u ba a yin addu'a, a sujada ana yin addu'a. To a sujada nan ya halatta ka yi addu'a ko da Hausa ne ko da Turanci ko da yaren da kake. Gilashin da ba medical ba yin sallah da shi abinda ya fi dacewa shi ne mutum ya cire. Yawwa amma idan wanda yake dole sai da shi za a gani ba matsala. Amma duk da haka kowanne babu wani hani ƙuru-ƙuru a kan cewa a sa gilashi a yi sallah a kowane hanyar akan wannan. Amma inda yake na ado ne na? Yawwa idan ya zama cewa akwai rana ne kaga lalle ne ma ka sa shi saboda ya kare ka daga rana. Babu wani hanyar kai balantana a ce dama wanda ba za ka gani sosai ba ne sai da shi. Allah ya samu gaishe.